This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirinmu na safi, safiyar 18 ga watan Satumbar shekarar 2015. Sannan ina tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu tsunduma cikin shirin, bari mu fara da kanun labaran duniya.
Shugaban sabuwar majalisar mulki ta kasar Burkina Faso, General Diandire, ya ce nan ba da Juma'a ba za a sako shugaba da Prime Minister kasar. Kasar Croatia ta zama kasa ta baya-bayan nan da ta fuskanci rikicin kwararar 'yan gudun hijira. Russia kuma ta ce ba za ta shiga cikin rundunar sojojin kawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka da suke fafatawa da 'yan ISIS a ƙasar Syria ba.
To za mu ji cikakkun abu a cikin labarai. Ta leko ta koma a batun gurfanar da shugaban 'yan majalisar dattawa Sanata Abubakar Bukola Saraki a gaban kotu. Ina gaskiyar zargin da ake masa?
Yace waɗannan batutuwa duk ba gaskiya bane, mu bamu damu ba, mu dai mun maida hankali akan abin da ya kawo mu nan.
To haka yake, sai kuma mu koma an kama wasu bisa zargin 'yan Boko Haram ko kuma yi wa 'yan Boko Haram katin shaidar zama ɗan ƙasa a Borno. Ta yaya aka fara haka?
Wannan bawan Allah shi mai aikin hoto ne, shi ya kawo man, ya kawo man kuma 500 ya bani na yi mashi. Ni ban san ko waye ne mutumin da ya yi mashi bane. Na tambaye shi nace na waye ne, yace na customer shi ne.
Akwai shirin lafiya uwar jiki, amma gaba ɗaya duk sai bayan cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Shugaban sabuwar majalisar mulki ta kasar Burkina Faso, General Gilbert Diandire, ya ce shugaban kasar da Prime Minister kasar suna nan lafiya kalau a hannun sojoji, kuma nan ba da Juma'a ba za a sako su. Jiya Alhamis, General Diandire ya yi wannan furuci a hirar da sashen Faransanci na nan muryar Amurka ya yi da shi, kwana ɗaya bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin wucin gadi suka kama shugabannin gwamnatin. General Diandire ya ce sojoji sun kifar da gwamnatin ne a saboda shirin harkokin siyasar kasar yana nuna san kai. Ya ce zai fara tattauna harkokin siyasa da zai hada da dukkan jam'iyyun siyasar kasar. Da an shirya a ranar 11 ga watan Oktoba, idan Allah ya kai mu, aka shirya yin zaben shugaban kasa a kasar ta Burkina Faso. To amma a yanzu shin an gaibu sai Allah. An ba da rahoton cewa an kashe akalla mutane uku lokacin da matasa waɗanda suke yin zanga-zanga suka yi ƙoƙarin taruwa a kusa da fadar shugaban ƙasa a birnin Wagadugu. Ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasar ya ce an sa shingaye a tituna a duk faɗin birnin. Daga kausan harshe fadar shugaban Amurka ta White House ta yi Allah wadai da juyin mulkin. Jiya Alhamis, muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙasashen Afirka Eratus Muwenche ya buƙaci shugabannin soja da su mai da mulki hannun gwamnatin wucin gadi nan take. Ya yi kuma kira ga 'yan ƙasar Burkina da kada su baiwa sojoji haɗin kai da goyon baya.
Shugabannin ƙasar Croatia sun sa rundunar sojan ƙasar a cikin shirin kota kwana bayan 'yan gudun hijira sun baiwa hammata iska da 'yan sanda a kan iyakar ƙasar da kuma ƙasar Serbia a lokacin da suka yi ƙoƙarin kutsawa yankin ƙungiyar ƙasashen Turai. 'Yan sanda ba su yi amfani da ƙarfi a kan 'yan gudun hijirar ba a lokacin da suka yi ƙoƙarin kare shingen da aka saka. To amma daga baya 'yan gudun hijira suka fi ƙarfin 'yan sandan da kuma suka kuma kutsa Croatia. Ƙasar Croatia ita ce ƙasa ta baya-baya wadda ke fama da talauci, inda ta fuskanci rikicin 'yan gudun hijira bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar Hungary suka yi amfani da barkwanan tsohuwa da feshin ruwa a kan 'yan gudun hijira a ranar Laraba domin su hana su wucewa. A lokacin da ake ci a halin da ake ciki majalisar dokokin kungiyar kasashen Turai ta goyi bayan shirin rarraba ƴan gudun hijira 120 tsakanin kungiyar kasashen domin rage cunkoso akan iyakokin kasashen kungiyar. Mataki na gaba kuma shine ministocin harkokin cikin gida na kungiyar su amince da shirin. Matsawar za su iya canza matsayin kasashen gabashin Turai da ba su yarda da wannan shirin ba.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce ƙasarsa ba za ta shiga cikin ƙasashen taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka da ke fafatawa da ‘yan ƙungiyar ISIS a cikin Siriya ba. Domin matakin ba bisa ƙa'ida yake ba, an ɗauka ne bisa matsayin ƙarya. Jiya Alhamis, Mr. Lavrov ya wannan furucin, ya ce kada Amurka da ƙawayenta su yi watsi ko kuma su ƙi haɗa kai da shugaban Siriya Bashar al-Assad. Yana mai faɗin cewa shugaba Assad shi ne yake da sojojin ƙasa da suke da ƙarfin fafatawa da ‘yan ƙungiyar ISIS ko kuma fatattakar ‘yan ƙungiyar ISIS. Jiya Alhamis, fadar shugaban Amurka ta nanata matsayinta akan cewa gwamnatin Assad ce ke da alhakin masifar ƙasar Siriya da kuma ƙarfi da tasirin da ƙungiyar Islamic State take ta ƙara samu. Gwamnatin Obama ta dage akan cewa ba ta son shugaba Bashar al-Assad ya zama wani ɓangare na makomar Siriya kuma ba shi goyon baya kuskure ne. A wannan makon, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka tana nazarin ta yin da Rasha ta yi cewa rundunar sojojin ƙasashen biyu su yi shawarwari a kan yaƙi da ake yi a Siriya. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin ta ce mai da hankalin da ta yi a Siriya yana kassara ƙungiyar Islamic State kuma saura ya rage ga ‘yan Siriya ɗin da su yanke shawara a kan shugaba Assad.
Majalisar dokokin Amurka ta kasa soke yarjejeniyar nukiliyar manyan kasashen duniya da suka kulla da Iran. Kuma a ranar 18 ga watan gobe na Oktoba, idan Allah ya kai mu, za a kaddamar da amfani da yarjejeniyar a yayin da Iran ta aiwatar da sauye-sauyen da aka buƙaci ta yi domin a ɗage takunkumin kare tattalin arziki da aka aza mata. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ba da sanarwar cewa tsohon jakadan Amurka a ƙasar Poland Stephen Mall shi ne zai jagoranci kaddamar da yarjejeniyar. Mr. Kerry ya ce Mr. Mall zai jagoranci yunkurin domin tabbatar Iran ta cika dukkan alkawuran da ta yi. Tun da farko a jiya Alhamis, sanatoci ‘yan jam’iyyar Republican sun yi yunkurin ƙarshe na nuna rashin amincewarsu ga yarjejeniyar, suka gabatar da wani mataki inda a ce an zartar zai hana sassaucin takunkumi sai fa idan Iran ta amince da kasantuwar Isra’ila kuma ta sako duk Amurkawa da take tsare da su. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ta lekofa ta koma a harmar gurfanar da shugaban majalisar dattawa na Najeriya Abubakar Bukola Saraki bisa zargin ƙaryar abin da ya mallaka. Hassan Maina Kaina, wakilinmu daga Abuja, ya ba mu wannan rahoton.
Tuni dai ofishin Attorney General na tarayya ya tsara tuhumce-tuhumce har guda 13 akan mutum na uku mafi girman mukami a Najeriya, wato shugaban majalisar dattawa Dr. Abubakar Bukola Saraki. Zarge-zargen da suka jibanci na kare dokar bayyana kadarori na ƙarƙashin sashi na biyu na dokar hukuma da kotun ɗa'ar ma'aikata da kuma shidara ta tara kashi na biyar ya tayar da hukunci. Cikin tuhumce-tuhumcen da ake wa Dr. Abubakar Bukola Saraki sun haɗa da ƙin faɗin gaskiya lokacin da ya bayyana kadarorinsa zamanin da yake gwamna a jiharsa ta Kwara. Kana zuwa yanzu ya share shekaru 12 ba tare da bayyana kadarorinsa ba. To shin ta wace fuska shi shugaban majalisar dattawan ke ganin wannan zage-zage ga Dr. Abubakar Bukola Saraki? Yace waɗannan batutuwa duk ba gaskiya bane. Mu bamu damu ba. Mu dai mun mai da hankali akan abin da ya kawo mu nan. Jama'a ne suka zabo mu kuma abokan aiki na suka zabe ni a matsayin jagora don aiki da kare muradin ƙasa. Dr. Bukola Saraki yace wannan sha'ani akwai siyasa dumu-dumu a cikin sa. Yace yana mai mamakin wannan sha'ani. bayan makon je ne ya bayyana musu dukiya da kadarorin sa har ma sun bashi takarda a hukumance amma yanzu a tsiri wani batu da ake cewar yayi tun shekaru 12 baya shugaban majalisar dattawan Najeriya ya zargi wasu manyan yan siyasar kasar da yi masa bita da kulli irin na siyasa ta hanyar fakewa da guzuma ana harbin karsana kotsam sai wata kotun tarayya da kenan Abuja wacce ke karkashin jagorancin mashari'a Amin Muhammad ta dakatar da gabatar da shugaban majalisar dattawa a gaban kotu har sai ta saurari karar da aka shigar gabanta kotun tarayyar ta gayyato ma'aikatar shari'ar kasar da shugaban hukumar da'ar ma'aikata na kasa da ma shugaban kotun da a da za a gabatar da Dr. Bukola Sarakin a gaban sa da duk su bayyana a gabanta ran 21 ga watan nan da muke ciki don su bayyana mata dalilan da za su sa a gabatar da Dr. Bukola Saraki a gaban kotu Hassan Maina Kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ana makai naushi saboda kudi.
To a jihar Borno kuma wasu mutane aka kama guda biyu bisa zargin bugawa ƴan boko haram katin shedar zama dan ƙasa a Nigeria. Ga wakilinmu na can Haruna Dauda biyu da yadda lamarin ya faru.
Rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai dake garin Maiduguri sun gabatar da wasu matasa guda biyu ga manema labarai wanda suke zarga da buga katin shedar zama dan kasa ga ayan kungiyar Boko Haram. Mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan Karatu Gusau ne ya gabatar da waɗannan mutane a ofishin su dake garin Maiduguri wanda yace an kame wani dan kungiyar Boko Haram ne dake da wannan katin shedar na jabu da waɗannan mutane suka buga masa wanda suka gudanar da bincike suka gano inda waɗannan mutane suke.
Kamar da kuka gani anan akwai na'ura ori kashi daban-daban akwai kwamfutoci akwai printer akwai na'ura da ake yanka takarda da ita ga sunan dai da yawa wannan mun same su ne a sakamakon wani dan Boko Haram da muka kama da muna binciken shi sai muka samu adekatin shaida na dan kasa a jikin shi da muka bincike shi sai tabbatar mana cewa wannan kati ga inda ya same shi shine da muka je muka bincika sai muka fahimci cewa ashe wannan center din wanda ake cewa business center aikin su shine su katin dan kasa ga ƴan kungiyar Boko Haram wannan yana taimaka musu ta hanyar shiga da fice da kuma zuwa su haɗu da sauran ƴan uwansu a sauran kasashe da kuma wasu garuruwa domin ci gaba da wannan aiki na ta'addanci duk shagon da muka kama yana bada irin wannan kati na sheda to ya tabbatar cewa zamu magane shi kuma zamu dauki duk matakan da ya kamata mu dauka domin mu cece rayukan al'umma
kusan wajen mashiga ko mafita Maiduguri duk lokacin da mutum zai shiga sai an nemi wannan katin dan kasa musamman ma jami'an shige da fice ba gani kaman su suke kawo waɗannan matsalolin na da yawa
to ashi katin dan kasa akwai ta yadda ake samu shi gwamnati ta yi ma mutane register akwai office na National Identity Commission da mutum zai iya zuwa a mai wannan katin dan kasa ya har mutum yana da niyya mai kyau me zai sa ya je abin da ba na gaskiya ba
yanzu za ku dole nan mutane ko kan
har yanzu za mu hannanta su ga yan sanda domin su ci gaba da binciken su kuma su gabatar da su kotu a musu hukuncin da ya dace
da kuma tambayi Mallam Zakariya dake aikin computer game da wannan kame da aka yi masa
kai ya suranka
John Zakariya
kai ne ma ku ne masu wannan kaya
eh mu ne masu kaya
a ina kama ku
a post office
wajen kasuwancin ku ne
eh
ana zargin ku da cewa ku kuke buga katin shedan dan kasa har ma kungiyar Boko Haram ko
a'a
to a zargin da ake muku kenan dan an kama wannan Boko Haram da wannan kati din kuma ci daga wurin ku aka buga
eh to shi wannan bawan Allah shi ne aikin hoto ne shi ya kawo man kuma 500 ya bani na yi mashi ni ban san ko waye ne mutumin da ya yi mashi bane na tambaye shi nace na waye ne yace na customer shi ne
kamar me yasa kuke buga katin dan kasa ganin cewa ba aikin ku bane
wannan shine na farko wanda nayi kuma yunwa ne ya sani nayi domin ina da iyali banda abin da zan tsaya da iyali na
ina iyalin da kake
suna nan ma daga Nari
mata
na daya ya uku
wani da rundunar sojan Najeriya ta kame kenan ke bayani game da kamen da aka yi masa da yace shi aikin computer yake yi kuma an kawo masa wannan aiki ne yayi ba tare da sanin ko su wane ne ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
sanin mu na duniya kwajjara ya sani na marin mu na duniya Bata ya zani ga gani haka mamma ya zani dubula kana de
kar amanta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC ga shirin mu na gaba
lafiya uwa jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Shin me yasa ne ake samun kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a? Abinda za mu fara dubawa kenan, kafin idan muna da sauran lokaci za ku ji amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji cewa likitoci na kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro, duk da cewa ana da gwajin gane ko cutar tana jikin mutum na sha yanzu magani yanzu. Domin wani bincike ya gano cewa likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya a Najeriya suna ɗara-ɗaran amfani da wannan gwajin. An dai gudanar da wannan bincike ne a kudancin Najeriya. To akan haka, wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya tuntuɓi Professor Abdulsalam Nasidi, Daraktan Cibiyar Ƙayyade Yaɗuwar Cututtuka ta Najeriya, inda ya buƙaci Professor Nasidi da ya bayyana abin da ya sa ake samun kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a a Najeriya. Ga abin da Professor ya ce.
Ba Najeriya kaɗai ba ce, akwai wurare da yawa da ake samun wannan koma bayan, amma dalili shi ne yadda ake gwajin wato irin sababbin hanyoyin da aka kirkiro don a samu gwaji da sauri-sauri. Wasunsu ba sa ba da wadatuwa yadda ya kamata don a gano ko malaria ne ke da mutane ko ba malaria ba ne. Na biyu kuma wannan irin abu ne yana jawo su kwayoyin da suke jawo cutar malaria din suna ta saguwa da magungunan da ake bayarwa, saboda haka sai magungunan da zaman ba su aiki. So irin wanda sai ga kawai a ce mutum ya kamu da malaria kwana biyu kwana uku sace ko ya wuce ko kuma ya sami wasu kaman complications haka, sai ga cutar ta tafiya ko kuma ko ta naka sawani ko kuma ta ma kashe wasu.
Wato Professor, wannan ba ya nuna cewa asibitocin Najeriya ko likitocin Najeriya na gaggawa ko suna da sakaci ba ne kan kula da irin waɗannan cututtuka?
Ba haka ba ne, sababbin hanyoyin da aka kirkiro ne na wato a gano cutar malaria da sauri-sauri. To a garin saurin sai a yi tuntuɓe, ana ta mistakes haka. To shi ne ake samun wannan tashin hankalin. Amma ba Najeriya kawai ba ne yake gano wannan, yana faruwa da kamashi da yawa. So sai dai kila a wasu rana a Najeriya abin ya fi faruwa shi sa a kaɗan damu.
Wato Professor, tambayar da za a yi, ka ce akwai hanyoyi na sauri ne ko sabbin hanyoyi da aka ɓullo da su suke jawo waɗannan sabbin hanyoyin don masu sauraro su fahimta?
Wasu suna ce musu RDT, Rapid Diagnostic Test for Malaria, RDT. To ka san da sai an ɗauki su irin su microscope, irin na'urorin hangowa kwayoyin cuta kan ƙananan mutum ya sa haske wuta a sa microscope ana ta nema. Amma yanzu wannan RDT ɗin da ka zo kan sa ɗauki jini a ɗiga kafin minti ɗaya biyu sai a gano ko malaria ne ko ba malaria ko fayar malaria ciki ko wata ciki. To wannan garin sauri sai ga wani kucin ana ta mistakes.
Shin akwai hanyar gwajin da za a gano zazzabin cizon sauro na yanzu kuma yin akwai a dukkan asibitocin Najeriya?
A duk ina ne yake da su ba, amma akwai su a Najeriya wurare da yawa wa'anan amfani da su.
Wato ma'ana Professor, akwai su a yawancin asibitoci da muke da su da kuma ana amfani da su a halin yanzu a ƙasar?
Ya yi dama da mutum ya zo da zazzabi da masarar da tsawon jiki ba kawai ba a cutar malaria ba, sai an gano lallai yana da wannan ƙanƙanin abin da ake kawowa. So ba sai lallai ba ne a fara ba da magani sai an tabbatar mutum yana da malaria ba ka ba bai kamata a ciki da zo mutum kawai an ba shi an ga yana da masarar yana da jiki shi ganda sai malaria ne a fara ba shi magani. Shi za ka kirkiro wannan hanyoyin gwajin kwayar malaria a jiki wanda kafin minti 30 an yi an gama za a san ka da malaria ko baka da shi.
Yawwa, wata kungiya mai zaman kanta mai suna NGO Malaria ta ce kimanin mutane miliyan 48 ne suke fama da cutar zazzabin cizon sauro a Najeriya. Ina gaskiyar wannan labarin?
Ba mamaki ba ne, amma NGO ba su ba su kwarewa wajen wato aikin binciko dalilan cututtuka da kuma yadda suke yaduwa, so sun fi amfani wajen taimakawa wanda suka kamu da cutar ko kuma a yi aiki da masana'antar gwamnati ko ta masu zaman kansu a tallafa wanda suka kamu da cuta. Amma binciko abin da ke faruwa game da su malaria su wasu cututtuka yanzu su university sun fi kwarewa wurin nan. Na aikin NGO ɗin ba za mu ci A4A ba sai mun sake duba takardunsu mun tabbatar wato hanyoyin da suka bi suka yi wannan aikin na kware ne.
Profesa, an gano cewa jami'an kiwon lafiya ba su amfani da gwajin na sha yanzu magani yanzu. Me yasa kuma akwai matakin da ake ɗauka da ƙara wayar da jami'an kiwon lafiya a kan hakan?
Kafin a masana'antar lafiya ta tarayya, wato Federal Ministry of Health, akwai ɓangare musamman wanda ba abin da suke fi malaria, aikin malaria suke, kuma na tabbatar suna nan suna taimakawa asibitocin Najeriya wanda ma ba su da shi da duk ana ta kwakwa kwamsu yadda ake amfani da shi ana babbasu ana yaɗarwa ko'ina.
Akwai wannan bayani kuma cewa Profesa Obin na Onwojike na Jami'ar Najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da bincike a jihar Enugu. Idan haka lamarin yake a kudancin Najeriya, to Profesa yake dan arewaci tunda ana ɗauka cewa al'ummar kudu sun fi za a iya cewa wayewar kai kamar in an duba ma abin da ya faru lokacin polio ɗin nan?
Ai ba maganar wayewa ba ne, ai a ƙasashen Turai ma mun samu labarin cewa tun da ba sanar da jama'a wasu ƙasashe yadda ya kamata ba, su ma sun ƙi wasu allurai na rigakafi. So ai ba maganar wayewa ba ne, maganar yadda ne da abin da su ma'aikatan lafiya suke shaida mutane. Kafin baka magani ai dole sai na mutunta maka yadda maganin zai aiki, kuma nuna maka cewa in ka sha kaza rana kaza za ka yi da kawarki. So magana abin da ke faruwa da malaria a kudu da kuma abin da yake yaduwa a arewa sun dan bambanta. Wanda ke yaduwa a kudu wato shi ana ce kamar endemic, yana nan ne kowane lokaci a shekara yana nan. Kuma a arewa in ka lura malaria ya fi yaduwa lokacin sauro ke fitowa wajen farko-farkon ruwa da sauransu haka.
Yawa lokacin damuna.
A lokacin damuna shi ne ake kira kamar epidemic malaria. So namu wani lokacin ya kan fi tsanani domin mukan samu ɗan sarari kamar wata shida aka ba malaria sun yi fito sai yaɗu da yawa. Amma su kuce duk shekara malaria na ta faruwa cikin jama'a, saboda haka dole ne su damu da maganar malaria kuma su san yadda za su yi su abin. Amma Masana'antar Lafiyar Najeriya tana da program ta malaria musamman wanda an samo taimako daga Global Fund akan malaria, da kuma gwamnatin tarayya ita ma tana ba da budget kowace shekara domin a yi yaki da malaria, domin malaria ita ce sanadin mutuwan kashi 11 cikin 100 na duk mutuwan da ake samu a Najeriya yanzu haka. To dole ne a fi da zai da malaria.
Da likitoci masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su kaito a gaida likita bokan Turai a madaniya sosai. Na ce a gaida likita bokan Turai a madaniya sosai.
Haka ne, wannan shiri na lafiya a jiki babu mai fici da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America. Yanzu kuma lokaci yayi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Ibrahim
to
a can Kumu. To, doguwar wasiƙa ce. Amma zan yi ƙoƙari in takaita ta yanda ina fatan za ka gane.
To, Hajiya.
Tambayar sa akan kurgane da basar.
To.
Wai duk yaron da aka haifa daga wata ɗaya zuwa uku sai sun yi kurga. Sai kuma batun basar. Sai kuma wai akwai wani ciwo wai da yara suke yi na sanyin kirji. Wai akwai wata yarinya tunda aka haife ta tana fama da ciwon har yanzu. Kuma yana tashi lokaci-lokaci ko da yake wannan wasiƙa ya rubuta da dadewa ne.
To
tana yiwuwa ma kila masu fama da ciwon sun warke to amma ka san galibi mukan ba da ansa dan in wasu suka ji kila su zai tambaye su.
Sai muke zai gaskiya ne Hajiya.
To da farko likita bari mu batun kurgan nan da basir da yayi.
To
me yake kawo ciwon kuma me yasa yara suke fama da ciwon?
To ai ba kowane yaro ke da kurga din ko basir ba Hajiya. Ya danganta da abubuwan da muke ake basu da kuma abubuwan da abubuwan da ake basu ake ciyar da su Hajiya. Don ba kowane yaro ba. Inde yaro ya tashi aka haife shi ana bashi abincin da ya kamata. Yawanci ana so in yaro aka haifi yaro ko yarinya jinjiri. To da farko an fi so a ba in aka haifi yaron a ba yaron nonon maman nasa domin wannan nonon yana kare su daga abubuwa da yawa.
Kashi likita gashi ka dauko bayani amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka dole mu sallama da masu sauraron mu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ka yi bayani. A halin yanzu kuwa madadin
Dr. Lada
Jummaya Lice daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya.
To an gaishe ku kafin mu yi sallama da ku bari mu je ga labarai amma a takaice.
Shugaban sabuwar majalisar mulki ta kasar Burkina Faso General Gilbert Diendere ya ce shugaban kasar da Prime Minister suna na lafiyarsu kalau a hannun sojoji kuma nan ba da jimawa ba za a sako su. Jiya Alhamis General Diendere ya yi wannan furucin a hira da sashen Faransanci na muryar Amurka ya yi da shi kwana ɗaya bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin wucin gadi suka kuma kama shugabannin gwamnatin. Shugabannin ƙasar Croatia sun sa rundunar sojan ƙasar a cikin shirin ko ta kwana bayan 'yan gudun hijira sun baiwa hammata iska da 'yan sanda a kan iyakar ƙasar da ƙasar Serbia. A lokacin da suka yi ƙoƙarin kutsawa yankin ƙungiyar ƙasashen Turai, 'yan sanda ba su yi amfani da ƙarfi a kan 'yan gudun hijirar ba. A lokacin da suka yi ƙoƙarin kare shingen da aka sa, to amma daga baya 'yan gudun hijira sun fi ƙarfin 'yan sandan suka kutsa cikin Croatia. A saboda haka ƙasar Croatia ita ce ƙasa ta baya-bayan nan wadda ke fama da talauci da ta fuskanci rikicin 'yan gudun hijira. Bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar Hungary sun yi amfani da barkonun tsoha da feshin ruwa a kan 'yan gudun hijira a ranar Laraba. Majalisar Dokokin Amurka ta kasa soke yarjejeniyar nukiliyar da manyan ƙasashen duniya suka ƙulla da Iran kuma a ranar 18 ga watan gobe na Oktoba idan Allah ya kai mu za a ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar. A yayin da Iran ɗin ta aiwatar da sauye-sauyen da aka buƙaci ta yi domin a ɗage takunkumin kare tattalin arzikin da aka aza mata. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ba da sanarwar cewa tsohon jakadan Amurka a ƙasar Poland Stephen Malt shi ne zai jagoranci ƙaddamar da yarjejeniyar. Mr. Kerry ya ce Mr. Malt zai jagoranci yunƙurin domin tabbatar Iran ta cika dukkan alƙawuran da ta yi.
To muna godiya da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku sai kuma an jima da hantsi in Allah ya yarda za mu sake dawowa. A madadin ita Jumai Ali da ta taya na gabatarwa sai kuma jagoran shirin Chibahiro Dodone sai injiniyanmu Neo David ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.